sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan mun same ku lafiya. Yanzu Master Fili Hashin Gumel ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin na dare a yau ranar Asabar 26 ga watan Maris na shekarar 2022. A cikin shirin zamu ji yanda yanzu ake ci gaba da tuntubar juna a babban taron APC don fitar da sabon shugaba ta hanyar daidaitawa. Bayan haka za ku ji cewa duk matakin da gwamnatin Najeriya na hana sayar da gurɓataccen man fetur har yanzu ana ci gaba da samu a wasu gidajen man. Sannan kuma za mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya, amma yanzu sai a gyara zama a sa kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya. Ga labaran: Shugaban Ukraine ya yi wata fitowa ta bazata a wani bidiyo a yau dinnan Asabar a taron Doha na kasar Qatar, yana mai kiran kasar mai arzikin man fetur da ma sauran kasashe da su kare yawan man fetur da suke samarwa saboda cike duk wani gibi sanadiyar rasa man Russia. Vladimir Zelensky ya yi kira ga Majalisar Dinkin Duniya da manyan kasashen duniya da su kai masa dauki, kamar yadda ya yi a jerin sauran jawaban da ya rika yi a baya a sassan duniya tun bayan barkewar yaki a ranar 24 ga watan Fabrairu. Ya kwatanta ruguza birnin Mariupol da Rasha ta yi da yadda ta lalata birnin Aleppo na kasar Syria. Suna ta ruguza tasoshin jiragen ruwanmu, a cewar Zelensky. Ya kara da cewa rashin fitar da kaya daga Ukraine zuwa sauran kasashe zai yi matukar shafar kasashen duniya. Tuni dai rashin samun alkama daga Ukraine ya fara damun kasashen gabas ta tsakiya, irin su Masar, waɗanda suka dogara kan irin waɗannan abubuwa. Jiya Juma'a, shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya yi watsi da buƙatar shugaban Rasha Vladimir Putin ta kasashen Turai su riƙa biyan Rasha kuɗin man fetur da takardar kuɗin Rasha ta ruble, yana mai zargin Rasha da wayan kauce ma takunkuman da aka ƙaƙaba mata sanadiyar yakin da ta kaddamar kan Ukraine. Macron ya gaya ma 'yan jarida bayan wani babban taron kungiyar tarayyar Turai EU a Brussels cewa matakin na Russia a tabakinsa baya bisa abubuwan da aka rattafa hannu a kai, kuma ban ga dalilin da za mu yi aiki da matakin ba. Putin ya buƙaci hakan ne a wannan makon, yayin da Russia ke ƙoƙarin tallafo tattalin arzikinta mai fama da tsauraran takunkuma waɗanda ƙasashen yamma suka ƙaƙaba mata saboda mamaye Ukraine da ta yi. An umarci dukkan mutanen da ke zaune kusa da wani wurin da ke aman wuta a ƙasar Philippines da su tashi a yau ɗin nan Asabar, bayan da ya yi bindiga ya cilla burkushin toka da tururi sama na tsawon ɗaruruwan mitoci. Aman wutan na Ta'al, wanda ke wani tafki a kudu da birnin Manila, ya yi bindiga na wani ɗan lokaci da ƙarfe 7 da kusan rabi na safe a gogon yankin, a cewar cibiyar nazarin aman wuta ta Filipino a wani bayani. Ta yi gargaɗin cewa wurin na iya sake yin bindiga, wanda hakan na iya tuttuɗo aman wuta mai malala cikin sauri tare da iskar gas da burbushin toka kai har ma da ambaliyar tsunami. Don haka cibiyar ta nazarin yanayin ƙarƙashin ƙasa ta ƙarfafa shawarar a kwashi mazauna yankin da ke fuskantar barazana a kewayen tafkin, bayan da ta ɗaga matakin gargaɗi daga 2-3. Jiya Juma'a, gwamnatin Amurka ta yi shelar ƙaƙaba takunkuma ma wasu 'yan Najeriya 6 saboda goyon bayan ƙungiyar ta'addanci ta Boko Haram. An yi zargin cewa sun samar da kayan taimako da ɗaukar nauyi, ko kuma samar da kuɗi, ko samar da tallafin na'urori, ko sauran abubuwa ko hidindumu ga Boko Haram, a cewar wata takardar bayani da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta raba ma 'yan jarida. Waɗanda aka ƙaƙabawa takunkuman za a hana su amfani da dukkan ƙadarorinsu da ke Amurka, za kuma a hana kamfanonin Amurka mu'amala da su. Amurka ta ayyana Boko Haram a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta ƙasar waje a hukumance a ranar 14 ga watan Nuwamban shekara ta 2013. A cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ɗin, ƙungiyar ce ke da alhakin kai hare-hare da dama a arewaci da kuma arewa maso gabashin Najeriya, da yankin tafkin Chadi da ke bangarorin kasashen Kamaru, Chadi da kuma Niger, inda suka kakkashe dubban mutane tun daga shekara ta 2009.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla a daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da babban taron jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya a babban birnin tarayya Abuja, alamu na nuni da cewa ana kuskus wato tuntuɓa juna domin samar da matsaya. Daga Abuja ga rahoton Nasir Adami Alhikaya.
Akasarin yan jam'iyyar na ganin ba laifi bane a daidaita wajen fitar da sabon shugaban, amma sai dai a yi taka tsantsan wajen mutunta muradun dukkan sassa. Tsohon mai taimaka shugaba Buhari kan majalisa Kawu Sumaila ya ce matukar jam'iyyar ba ta yi hattara ba za ta iya fuskantar cikas irin na PDP a 2015.
To fata na da addu'a da roƙon da zan yi musu su tsaya akan ka'ida, kuma su ji tsoron Allah, su sani za su sauka daga kan wannan shugabanci, su sani a irin wannan filin ne PDP aka haka mata kabari a 2014. Mu ma ba duk 'yan Najeriya ne, kuma fili ɗaya ne dai, sani cewa abin da ke gabanmu ya fi wanda muka baro baya. Su zauna su yi adalci, su kalli halin da ƙasar nan take ciki, su kalli tsakaninmu da mutane waɗanda muka gabata a gabansu 2015 da 2019, yanzu mai tunanin su akan mu, daga nan kuma sai a yi magana.
Jam'iyyar nan za ta yi abin da za komai ma wani irin sakamako ya fito, za ta yi haɗa kai da yaƙi
matuƙar idan ya fito da adalci da daidaito da rarrashi kamar yadda yake a siyasa, za mu iya haɗa kai. Amma matuƙar duk abin da aka sa rashin adalci, to ƙarshen sa ne ya zo shi.
Shi ko mai taimaka shugaba Buhari kan labarun yanar gizo Bashir Ahmad ya ce ba baƙon abu bane daidaitawar a APC.
Domin ba a taɓa yin zaɓe a jam'iyyar APC na shugaba ba. Na farko cif DC Akande shi ma yarjejeniya ce da samar da shi. Na biyu Comrade Adam Oshomane shi ma yarjejeniya ce. Haka duka in gabi Oyegun shi ma haka, sannan kuma waɗannan da suke kai su ma da haka. So za a ga cewa in dai kana yin abu kana samun nasara, to menene zai sa ba za ka ci gaba da yi ba, ka canza wani kalan kuma ka zo ka rusa duka ginin da kai.
Ga wanda ya janye daga takarar dan an tura ta wani yankin da ba nasa ba, Barista Bello Mustapha daga Arewa maso gabas ya ce adalci ne kawai zai taimaki jam'iyyar a wannan lokacin.
Amma idan aka yi badakala, aka nuna rashin gaskiya, aka yi ɗauki ɗora ko aka sa mutane na dole, to wannan zai kawo wargajewar jam'iyya, wannan zai kawo rashin zaman lafiya, wannan zai kawo ga ainihin faduwar jam'iyya ma, wanda ba shi muke fata ba. Fatarmu jam'iyyarmu ta sake kafa gwamnati daga ƙasa har sama, insha Allah, abin da muke fata kenan. Kuma in Allah ya yarda, zaɓen nan za a yi cikin lami lafiya. Muna fatan a yi gaskiya, don in an ko a yi gaskiya mu ne za mu ci. Domin mun je mun yi campaign da nake neman shugaba, na je jihohi 25 a ƙasar nan.
Za ta iya kaiwa can dare ko ma har asuba kafin sanar da sabon shugaban, da ake ta yayatawa cewa Sanata Abdullahi Adamu ne daga Nasarawa. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Duk da matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na hukunta duk wani gidan mai da ya sayar da gurɓataccen mai da aka shigo da shi ƙasar a farkon watan Fabrairun shekarar nan, a babban birnin tarayya ƙasar Abuja har yanzu ana ci gaba da samun gurɓataccen man fetur a wasu gidajen mai, wanda yake lalata motocin mutane yana kuma janyo musu asara. Daga Abuja ga rahoton wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim.
Nan gidan man AP kenan da ke kan hanyar Maitama zuwa Hilton, inda motoci suka yi layi don shan mai. To sai dai kwanaki biyu da suka gabata an samu rudani tsakanin masu sayan mai da ma'aikatan gidan man, bayan da aka gano cewar gurɓataccen mai aka yi ta sayar da wa mutane. Aliyu Muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda wannan tsautsayi ya faɗa kansu.
Na sha man misalin ƙarfe 5 na safe, na wuce Sakatariya zan je anguwa da nake, kawai sai na ji mota na ta yi wani ƙara sosai, wani gugu-gugu. Ina duba sai na yi tunanin menene haka, wanda ni ban saba ji a motan ba. Sai ina duba sai na ga zuwan mai, sai na yi tunanin kuma fuel pump baya biki. Sai na yi kokari na ci to bari in sance shi, in ga wani datti ne ya toshe da sauransu, in san in kira bakanike in ga yadda za a yi. A takaice dai cikin motan nan na iyar da gari har waye man, sai na hau drop na zo gidan mai, don na duba tankin na ciro fuel pump din sai na gaggaba daya zalla ruwa ne a cikin tankin.
Shima Khalid Ismail wanda lamarin ya faru akan idan sa yayi kari da cewa
wannan abun akan idanuna ya faru ina layin shan mai karfe 5 da minti 20 ko da minti 18 kafin sallar asuba sai aka dakatar da sai da mai akwai mota biya gaba na me ya faru mai ya kare a'a muna nan muna ta zaman jira mun ji mun sallar asuba mun dawo me yake faruwa sai ga wani ya dawo man da ya sha ruwa ne a ciki sai ga wani ya kare dawo man da ya sha ruwa ne a ciki so a gaba na shi manaja da supervisor na manaja da sauran ma'aikatan gidan mai akai confirming da form 3 da form 7 da ko form 6 ne gashi na ruwa ne a ciki akwai bucket guda uku da aka dauko aka zuba wannan ruwan kuma aka zuba man nan da yake hade da ruwa tabbas haka ne Allah lalata dukiyoyin jama'a
na dai kokarin jin ta bakin shi a gabanin gidan man amma abin ya citira kasancewar sun ce sun riga sun dauki mataki akai na biyan mutane da tuni gurbatancen man ya lalata musu motocin su to sai dai kwararre a harkar man fetur da gas a Najeriya Muhammad Salih Hassan yayi mana karin haske akan lamarin
wannan gidan mai da ake magana da ya faru yanzu wannan gidan mai da ma ya kwana biyu ana gyare-gyare a gidan man suna abinda ake kira renovation suna sake tsarin wajen so tsohon mai ne da yake yana kasa da shauran su amma ba zan iya haran bakin su ci musu albasa ba ko kuma wani abu amma dai na tabbatar da cewan yanzu malam ne da kyari ya sa committee wanda zasu je zasu binciki wannan gidan mai su duba su gani yaya aka yi suke da wannan gurbataccen mai har yanzu wanda ya riga ya bada doka tinci da cewan duk wanda yake da wannan mai ya kawo kansa kuma duk inda aka samu wannan mai a samu a mai da shi
kazalika na zanta da mataimakin shugaban kungiyar ƴan kasuwar man fetur a kasar Alhaji Abubakar Mai Gandi kan yanda suke kallon lamarin
ba za mu ce akwai sakaci ba ko kuma rashin sakaci tumalli irin wannan abu ne mai wahala kwarin gaske domin loading da aka yi na farko akwai wannan gurbataccen mai to yana yiwuwa kuma kila har yanzu cikin gurbataccen man da aka samu tun wancan lokaci to kila shine har yanzu wasu gidajen mai ke amfani suna sayar da shi
har yanzu dai ana fama da karancin man fetur a Najeriya lamarin da ya kara wahalhalun da ƴan kasar ke ciki kuma idan za a iya tunawa tunin kamfanin NNPC ta bakin shugaba Mele Kyari yayi gargadi kan hukunta duk wani dan kasuwa ko gidan mai da aka kama da laifin sayar da gurbataccen mai ga mutane ko sayarwa ga ƴan bumburutu a fadin kasar Shamsiya Hamza Ibrahim murya Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Shamsiya Hamza da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda agogon mu a nan Washington ke cewa karfe 5 saura minti 17 na yamma yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku Yau za a ji amsoshin mai nasara funtuwa wanda yayi tambayoyi kamar haka ko yaya gurbatacciyar iska take naji masana sun yi hasashen cewa gurbatacciyar iskar za ta nika har sau 30 nan da shekarar 2030 Shin menene illar gurbatacciyar iskar ga bil'adama? To idan malam mai nasara funtuwa na saurare ga amsar da wakilinmu a Adamawa Salisu Muhammad Garba ya samo maka daga Professor Sadiq Futai na sashin ilimin geografiya a Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola Adamawan Najeriya wanda yayi bayani ma Salisun kamar haka
Kana magana ne da Professor Sadiq nan Geography Department a Mautek a Yola. Da na fahimce shi tambayarsa kashi biyu ne. Na farko yana so ya sani yawan gurbataccen iskar da ake fitarwa a yanzu a duniya gabaki daya. Sannan na biyu kuma yace to menene illan wannan iska wajen bil'adama. To wayannan ina ji su guda biyun nan ne abinda na fahimci daga cikin tambayoyin da yayi. To zan so in fara da na farkon masu ilimin suka ce yawan gurbataccen iskar da ake fitarwa a duniya gabaki daya yanzu ya tara ton trillion 52 duk duniya gabaki daya. So sabida haka idan ka duba abu ne mai yawa saboda haka shugabannin duniya gabaki daya hankalin kowa ya tashi kuma akwai bukata a rage idan abu ne mai yawa ina gani shine yasa yanzu a haka din bai jima ba ko kwanaki biyu da suka wuce aka gama wani taron duniya gabaki daya wanda aka yi a nan Glasgow inda aka tattauna akan yadda za a yi a rage wannan gurbataccen iska da ake fitarwa a ƙarshe an tsaya da matsaya daya akan cewa akwai bukata a rage wannan yawan iska da ake fitarwa din nan so kasashen duniya gabaki daya kowa ya bada bati daidai yadda zai iya rage wasu sun ba da shi nan da shekaru 20 wasu shekaru 30 wasu shekaru 50 70 masu zuwa zan iya ce kamar mu a Najeriya na ji jawabin da shugaban kasar mu yayi a wannan taro ya bada bati akan cewa a Najeriya za su yi kokari su ga su rage wannan yawan fitar iskan nan da shekara 2030 kusan shekaru 20 da wani abu daga yau kenan kuma ya ja shi haka din ne saboda ganin yawan kudaden da za a bukata a cimma wannan matsaya din kusan na ji shi yana ce akalla za a bukaci kudi kusan trillion 100 kame a cimma wannan matsaya na rage wannan yawan fitar da gurbataccen iska a Najeriya so ire-iren kasashe kamar wannan din kowa ya faɗi nashi to amma ba nan ne matsalan ba inda matsalan yake shi ne lalle kasashe masu tasowa su suke da week abin nan duniya ba su shirya wani ko wani abu da na iya samun sauki daga cikin wannan abubuwan da yake faruwa nan ba dan ka duba tattalin arzikin su ba wai karfi da shi ba to duk da a wannan jawabin su da naji su ma sun raise wannan damuwa din to a can da naji har ila yau manyan kasashen duniya wato developed nations kenan sun yi alkawari akan cewa za su ringa kara kudaden da suke taimakawa kasashe masu tasowa a kowane shekara inda suka tsaya da matsayi daya kowane shekara za su taimaka da kudi trillion 100 so da su samu wannan kasashe masu tasowa su samu su cima wannan buri din to fatan da muke a wannan lokacin shine Allah ya sa a cima buri abu so menene yasa za a so a rage iskan da ake fitarwa lalle iskan da ake fitarwa gurbataccen iska ne wanda yake faruwa sanadiyan irin mu'amalan da muke yi musamman ta hanyar kamfani da sauran wadansu hanyoyin da ake bi wanda yake amfani da irin ko kaman mai wanda ake samun ta daga ko kaman carbon to idan ana yawan amfani da su su suke fitar wannan gurbataccen iska wanda yake haddasa wannan matsala a duniya mu gabaki daya so illan shi ne yana haifar da illoli da yawa so idan ne haka zai kai mu ga tambayan shi na biyu kenan shi wannan mai tambayan menene illan sa ga bil adama illan na farkon fare da wannan gurbataccen iska din nan shi ne ke haddasa abinda muke fada dumaman yanayi wato global warming kenan a nan zaka samu temperature na duniya yanayin zafi sai ya karu idan ya karu kuma a yanzu haka din yanayin temperature din mai yiwa a wasu wurare daidai ne a gurin su wanda yanayin su zai iya accommodating wannan temperature da yake amma in ya fara hauhawa yana karuwa to zai iya kawo wasu changes wa'anda ba zai sake zamanto wa'annan wuraren su yi accommodating din shi ba to farkon fari da abinda wannan abun zai haddasa shi ne canjin yanayi canjin yanayi kuma yana iya faruwa daban-daban bisa ga yadda wani waje yadda yake misali idan wadansu wurare ne wa'anda dama ruwan ma ana karancinsa ruwan sama ana karancinsa ba a isheshe yake musu ba to sai ka gane sanadiyan wannan canjin yanayi sai ya sake koma kasa inda ma ba zai sake isa ko da ma wadansu tsiru wanda ake numawa da ba zai sake isa ba so idan tafiya an bai hankali ba wa'annan wuraren sai ya mai da su dama suna cikin hamada to sannan wadansu wuraren da kuma misali dama ruwan nasu yana kaman kawo irin kaman flooding saboda dumaman yanayi ambaliya sai ka gan kuma yayyawa idan yayyawa kuma zai iya haddasa irin kaman asarar rayuka da dukiyoyi musamman wuraren da suke zama nan gaban kogi da sauransu ina so ka sani akan cewa da sauran masu jin mu a wannan lokaci mafi yawan manyan biranen duniya suna nan a bakin kogi ne so idan aka samu wannan ambaliya din to su ne zai fara cinyewa da fari sannan kuma idan yayi yawa ya tsanani to sai ya shiga saura wadansu wurare wanda suna dan nisa in ka duba abin din documentation da kuma reports daga wurin media da sauransu yana yin wannan damina biyu da suka wuce na zaka gani mafi yawa an samu ambaliya ba da kadan ba kuma duk wannan abun yana tattare da wannan canjin yanayi wanda wancan gurbataccen iskan da ake fitarwa yana iya haddasawa sannan idan muka dawo ga lafiya bil adama wanda inda yafi so ya sani kenan shine wannan zafi din nan wanda yake karuwa ainihin jikin mutum yana da wani certain percentage na temperature na zafi wanda zai iya rayuwa da shi, amma idan ko yayi kasa da wannan percentage ko ko yayi sama da shi to yana iya haddasa wani matsala ga lafiyar dan adam, musamman idan temperature ya karu ne kamar yanda yake faruwa yanzu sanadiyar wannan gurbataccen iska din nan, to zai kai wani level da cewa jikin mutum baya iya ya sake rike irin zafin da ya kamata a rike shi, so zai haddasa wasu cututtuka da babu shi dama saboda an samu canjin yanayi na body temperature. Sannan kuma yawan iska din yana destroying wani abu nan ne a sararin samaniya wanda ake ce masa ozone layer, wannan ozone layer din nan wani iska ne gas ne shi ma wanda Allah ne ya yi shi saboda ya kawo mana kariya ga mu halittu na bayan kasa. Aikin shi wannan ozone layer din shine ya tare waɗansu bangare daga cikin hasken rana wanda yakan iya zuwa kan bisa doron kasa, so yawan wannan bangaren rana din idan yayi yawa a bayan doron kasa yana iya haddasa wani ciwo na cikin kansa. So shi ainihin wannan gas din na idan ya je ya sadu da wancan ozone layer a sararin samaniya yana iya ya rage shi ne shi sosai ya zamanto hasken ranan zuwan shi kuma sai yayi yawa dama wancan shi yake tare shi, yanzu kuma ya dawo wancan abin da yake tare shi ko ya ragu ko ya kare a wadansu wurare, to sai ya zamanto yawan ranan can bangare daga cikin ranan da yake zuwa din nan wanda zai haddasa wannan problem na skin cancer din. Idan aka samu skin cancer zai iya zamanto kaman illa ne ga wani bangare daga cikin sassan jikin mutum wanda ake ce hemoglobin wato blood cells, wannan ake hemoglobin din nan yana daya daga cikin bangare na cikin hanyar jini ko bangare wani bangare jini wanda yake ya tare ko kaman yawan irin cututtuka da yake iya shiga jikin bil'adama ko ta wurin cin abinci ko ta wurin shakan wani iska haka, to yawan wannan abin din nan wannan bangaren jini din nan shi yake iya yaki da wannan cututtuka har ma dan adam ba zai ji shi a jikinsa ko ya kawo masa wani lahani ba. So idan ya kasance wannan hemoglobin din ya zama destroyed to zai zamanto kaman mutum ne is half dead, ba zai sake responding to waɗansu kaman stimuli ba, kaman mutum ka zo ka taba jikin mutum haka ba zai ma ji ka taba shi ba ma. So sai ya zamanto cututtuka waɗanda kanana dama suna iya su yaki da wannan blood cells din nan sai su kasance an yi destroy ko an yake su ba raka ji ba ma, sai ya zamanto ɗan kaɗan daga cikin su yanzu sai ya kawo maka illa ya kawo rashin lafiya. To zai zamanto kaman mutum yana raye ne kawai amma kuma kusan mutuwa ne yake. To yana da illa sosai ga lafiyar ɗan adam. So shi yasa duk hankalin duniya ya tashi a yanzu a gani ya za a yi a rage wannan iska gurbataccen iskan da muke fitarwa ne. Mu muke fitarwa saboda wannan iska ba wai daga wani waje yake zuwa ba, ayyukanmu ne na yau da gobe musamman wannan factories wurin harkokin abin da dinnan kasashen duniya wanda suka riga suka manyan suka girma suke da yawan wannan fidda iska din, su ma sun sani saboda suna so su gina economy din su. Akwai wani mujallar da na karanta wanda yake nuna mini akan cewa akwai kasashe guda uku wanda ake ce musu the highly industrialized nation wato kasashen duniya wanda suka fi yawan kamfuna a duniya wanda suke kira kansu Netherlands, wannan kasashe guda uku ne kamar akwai Holland, akwai Norway da sauran ɗayan wani kasa wanda na manta su suka taru suka haɗa kansu suka maida su kansu the Netherlands, su ne mafi yawan kasashe duniya wanda suke da yawan kamfuna a duniya. So aka ce wannan gurbataccen iskan da wayannan kasashe guda uku da suke kira kansu the Netherlands din nan yawan iskan da suke fitarwa ya fi yawan iskan da kasashen Afrika masu tasowa 53, yawa Afrika kasashe 53 da wato countries guda 53, wannan state guda uku a kasashen Turawa wanda suke kira kansu the Netherlands the highly industrialized nations of the world, abinda suke fitarwa a shekara da ya fi abinda kasashen Afrika gabaki daya put together su 53 nan suke fitarwa. To ka gani, to ina gani dai akwai kalubale a gaban kasashen duniyan gabaki daya inda za su sai da matsaya daya har su yadda akan cewa mu rage wannan abu saboda wancan su zai wuya a ce lokaci daya su rage abinda suke saboda don a rage yawan gurbataccen iskan da yake fita, amma abu ne mai yiwuwa idan aka sai da matsaya da hanyar da kuma za a yi shi, amma ina gani wannan shine babban kalubale a gaban kasashen duniya sai da matsaya da har a cimma burin abinda aka tattauna a wannan meeting da aka kare wato COP26 wanda aka yi a Glasgow aka kare shi wannan kwanaki biyu ko uku da suka wuce.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Sadiq Futai na Jami'ar Modibo Adama da ke Adamawan Najeriya da wakilinmu a shiyar Adamawa Salisu Muhammad Garba da wanda ya hada shirin Haile Haile da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa Allah kai mu makon gobe lafiya.
To madalla a gaida Mala Ibrahim. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Najeriya da Ghana kowannensu ya bayyana dalilan da yasa suka kasa zura kwallo a fafatawar farko ta wasannin fitar da gwani na neman tikitin shiga gasar cin kofin duniya da aka gudanar a kasar ta Ghana. Wasan nasu na farko da aka fafata a filin wasa na Baba Yara da ke Kumasi birni na biyu mafi girma a kasar ta Ghana ya karkare a kunnin doki ba wanda ya zura kwallo. Kasar Ghana ta buga wasan ne tare da dubun dubatar magoya bayan ta da suka makare filin wasan da ihun nuna goyon baya da karfafawa. To amma kuma mai horar da ƴan wasan kasar na Black Stars Otto Addo ya bayyana cewa ƴan wasan sun sha wahala kafin buga wasan, lamarin da yasa suka kasa samun nasara akan Najeriya. To sai dai ya aminta cewa ƴan wasan nashi sun yi wasu ƴan kurakurai da kirisi ya rage Najeriya ta amfana da su, amma ya ce za su yi kokarin gyarawa a fafatawa ta biyu ta wasan. A bangaren Najeriya kuma jagoran ƴan wasan kasar William Trost Ekong lura laifin ya yi akan rashin kyawun filin wasa. Trost Ekong ya ce sun tafi tare da kudirin lallasa Ghana a cikin gidanta, to amma kuma rashin kyawun filin na Kumasi ya kawo musu cikas. A can baya dai kirisi ya rage ya sauya bagirin buga wasan na farko da aka shata bugawa a filin wasan Accra babban birnin kasar zuwa wata makwabciyar kasa sakamakon yanayin lalacewar filin wasan. To sai dai kuma daga bisani hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA tare da amincewar takwarorta ta nahiyar Afrika wato CAF sun yarda a buga wasan a kasar ta Ghana amma a birnin Kumasi inda ake hasashen filin wasan na Baba Yara ya dan dara na Accra lafiya. A ranar Talata mai zuwa ne dai za a buga wasa ta biyu a filin wasa na Mashur Abiola da ke Abuja babban birnin Najeriya, wasan da kuma ita ce za ta fitar da zakara da zai sami halartar gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana a Qatar. A Ingila kungiyar kwallon kafar Manchester United na dabda cin daidaito da Erik ten Hag domin ba shi aikin horar da ƴan wasan kungiyar. Ten Hag wanda yanzu haka yake aikin horar da ƴan wasan Ajax ta kasar Amsterdam ya sami ganawar neman aiki da shugabancin kungiyar ta United, inda wasu rahotanni suka bayyana cewa kuma da alamu ya sami karbuwa sosai bayan bayanin da ya yi musu kan shiri da kudurinsa ga kungiyar. Ko bayan Ten Hag akwai wasu ƴan takarar mukamin na United da suka hada da kocin PSG Mauricio Pochettino da na Sevilla Julen Lopetegui da kuma mai horar da ƴan wasan kasar Spain Luis Enrique. Tunda kuma da wasu masu ruwa da tsaki suka so mashawartar Ten Hag kan hanyoyin da zai sami nasara idan ya soma aikin na United. Daga cikin na farko-farkon na akwai tsohon dan wasan kasar Netherlands Rip van der Jeep wanda ya kira gare shi da ya wajaro da wasu zaratan ƴan wasa uku da ke kokarin kawo rikici da fitina a kungiyar. A cewar van der Jeep, muddin kocin yana son samun nasarar aikin sa Old Trafford, to kuwa ya zama wajibi ya kawar da Cristiano Ronaldo da Paul Pogba da kuma Harry Maguire waɗanda ya ce su ne ummul haba'isin duk wani rikici da koma baya da kungiyar ke fuskanta a ƴan watannin nan. Murtala Faruk.
To madalla a gaida mutafaluk sanyin na yanzu kuma shirinmu na ƙarshe.
Shugaban Ukraine ya yi wata fitowa ta bazata a wani bidiyo a yau dinnan Asabar a taron Doha na kasar Qatar, yana mai kiran kasar mai arzikin man fetur da ma sauran kasashe da su ƙara yawan man fetur da suke samarwa saboda cike duk wani gibi sanadiyar rasa man Russia. Vladimir Zelensky ya yi kira ga Majalisar Dinkin Duniya da manyan kasashen duniya da su kai masa dauki, kamar yadda ya yi a jerin sauran jawaban da ya rika yi a baya a sassan duniya tun bayan barkewar yaki a ranar 24 ga watan Fabrairu. Ya kwatanta ruguza birnin Mariupol da Rasha ta yi da yadda ta lalata birnin Aleppo na kasar Siriya. Jiya Juma'a, shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi watsi da bukatar shugaban Rasha Vladimir Putin da kasashen Turai su rika biyan Rasha kudin man fetur da takardar kudin Rasha ta rubel, yana mai zargin Rasha da wayan kauce ma takunkuman da aka kakaba mata sanadiyar yakin da ta kaddamar kan Ukraine. Kimba
To a gaishe ka masu rarro da wannan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin da safe. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa sai Allah ya kai mu a kwana lafiya. Assalamu alaikum.